الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتكلم عن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Mala yana bayani akan abin da ya shafi al-mas'ala, ma'ana shine ko dai roƙo ko kuma tambaya. Yayi ta kawo hadisai masu yawa akan abin da ya shafi mas'ala ta roƙo, musamman hadisan da suke hani kuma suke kwaba akan abin da ya shafi roƙo, wanda a farko mala yayi shimfiɗa akan cewa shi asalin roƙo akan karantarsa haramun ne, amma yana halatta saboda wasu dalilai masu yawa. Hadisan da ya kawo mana masu yawa suna nuna cewa lallai manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan abin da ya shafi roƙo. Mun tsaya akan hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man asabatu faqatu fa anzalaha bin nar lam tusadda faqatu wa man anzalaha billah awshaka Allahu lahu bil ghina imma bi mautin ajilin aw ghinan ajil. Wannan hadisi ne hasan da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito. Ana yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, duk wanda wani fatara ya same shi shine alfaka, rashi da kunci da shiga cikin damuwa, ce duk wanda wannan abin ya same shi sai ya daura akan mutane, ma'ana ya kai koken shi wajen mutane. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan fataran ba za ta kau ba, saboda ya kai wajen waɗanda ba za su iya biya mishi bukata ba. Yace amma idan ya kai ta ga Allah madaukakin sarki, to lallai Allah madaukakin sarki yana dabda kawo masa wadata. Wadatan nan ɗayan abu biyu ne, ko Allah ya gaggauta dauke rayuwarsa ya samu arzikinsa, wato a wajen Allah madaukakin sarki da gaggawa na rahama da ni'ima da zai samu kafin shiga aljanna. Kaga ya fi mishi wannan wahalar ta duniya da ya shiga na fatara, ko kuma Allah ya bude mishi wata kofa ta wadata ta gaggawa. To kaga wannan shi ma ya kunshi cewa idan mutum ya shiga cikin wani hali na damuwa, to ya mayar da al'amuransa zuwa ga Allah madaukakin sarki, domin dan adam ba zai iya yaye ma wannan damuwar ba sai Allah madaukakin sarki. Wannan hadisi ne mai inganci. Sai hadisi na gaba yace, an sahal ibn al-Hanbaliyya قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة ابن حفصين والأقرى ابن حابس وننسوني وفد عبد القيس شكرت دعك يتتوقع أنا شقا مسلنشي ونن متانا سوديو دا عيينة ابن حسين هو ابن الحسن دا كما الأقرى ابن حابس شوى قبنين هناك أبي دونسو سنزو وجمع ذانا صلى الله عليه وسلم سيسك روكيشي. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da izinin cewa a ba su abin da suka tambaya. Sai ya sa Muawiya radiyallahu anhu ya rubuta musu abin da suka tambaya. Sai shi wanda ya rawaito hadisin ya ce shi ɗaya daga cikinsu Al-Aqra ibn Habis, sai ya ɗauki wannan takardar da aka rubuta masa, sai ya nannaɗe ta ya sa a cikin rawaninsa ya yi gaba, ma'ana bayan an ba su abin da aka ba su. Ɗayan kuma shine Uyaina, sai ya ɗauki wannan littafin nasa ya sake dawowa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya Muhammad kar ku kuma ku yi mamakin ya faɗi irin wannan kalma haka gatsau mana mutane ne da basu jima da musulunta ba sannan kuma mutane ne daga ƙauyuka shi yasa dan sun ce ya Muhammad sahabbai suna jin nauyin haka ngane ko ko yace ya Muhammad yace arani hamilan ila qauni kitaban la adri ma fi to ni yanzu wannan wasiƙar kawai zan dauka na kai ma mutane na ban san me ta kunsa ba ka sahifatin mutalannis kaman wata takarda ta wani mai neman ceto sai Muawiya ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abin da ya faɗa kenan shi akwai abin da yake nema yana so a mishi ƙari ko a bashi wani abu suna cikin almu'allafatu qulubuhum wanda ake ba su zakka saboda tattalinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to ai a matsayin shi na shugaban mutane yace man sa'ala wa indahu ma yughni duk wanda yayi roko alhalin yana da abin da zai wadatar da shi mana yana da wadata sai yayi roko yace fa inna ma yastakbiru minan nar wannan yana yawaita wuta ne kawai a kansa mana duk abin da zai roka abu ne wanda yake na wuta an gane ko qala wa fi lafzin min jamri jahannam garwashin jahannama ne yake roka kalu sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabbai kenan inda ya ce duk wanda yayi roko alhalin yana da wadata sai suka ce wa ma yughni menene abin da zai sa mutum ya samu wadatar da zai tambaya ba mana meye wadata yanzu a yanzu an ce meye wadata me ake dauka kila yana da mota ko yana da shago a kasuwa ko yana da gida ko yana da wata sana'a mai kwari sayo a ce wannan ce wadata sahabbai suka ce menene wadata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata lafazin kuma suka ce wa mal ginan ladhi la tambaji ma'ahu al-mas'ala wani irin wadata ne da in kana da shi bai halatta ka yi roko ba kada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadru ma yugaddihi wa ma yu'ashi in yana da abin da zai ci abincin rana da kuma abin da zai yi kalace da shi kar ya roka to kaga wanda za su fita a cikin roko yanzu suna da yawa ko in yana da abincin ranansa da abin da zai ci da daddare to wannan bai halatta ya yi roko ba domin ya riga ya samu wadata yanzu kana da abincin rana kana da na dare wani ba shi da na ranan ballanta na daren wani kuma yana da na ranan amma da aka ci kuma sai ya fita neman na daren to kaga wannan sai in ya tambaya ce bai da laifi amma wanda yana da shi da rana kuma akwai wanda za a ci da daddare to yace wannan ita ce wadatar da bai halatta mutum ya yi roko yana da ita ba a wani lafazin kuma ma ya ce an ya kuna lahu shaba'u yaumin wa laila ya zama yana da abin da zai kosar da shi dare da rana mana kwana ɗaya kenan dare da dare ɗaya da ini da yana da abin da zai ci to duk wanda yake da wannan wadatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta ya yi roko ba to yanzu masu roko da yawa wani yana da abin da zai ci na wata ɗaya wani yana da abin shekara ɗaya ma dan wasu suna da keke nafe ba ana tuka musu amma suna roko wani yana da mashin ana mishi aiki da shi amma yana roko ya mayar da shi sana'a da haka ya mayar da shi hanyar samun kuɗi saboda haka waɗannan duk bai halatta su yi roko ba sai hadisi na gaba wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi da Imamu Ahmad hadisi ne mai inganci yace wa an ibn al-firasi anna al-firasi qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yace as'alu ya rasulullah wani mutum ne zai samu manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yace in yi roko mana in tambaya abin da ban da shi qala yace la yace a'a wa in kunta sa'ilan la budda in ya zama babu makawa sai kai tambaya din yace to fasali salihin ka tambayi bayin Allah na kwarai mana karka je ka tambayi 'yan duniya ka tambayi waɗanda suke bayan Allah ne na kwarai wannan nasari ya rawaito shi wa an qabisa ibn muharib al-hilali radiyallahu anhu wannan sahabi qabisa radiyallahu anhu yace tahammaltu hamalatan ko himalatan. Akwai abin da ake kira himala, shine idan mutane biyu suka samu sabani na bashi ya zama har sun kai ga samun sabani a tsakanin su. To in ana so a sulhunta su, wani yana iya shiga ya kawo doki ya ce ni na dauke zan biya ko da bai da abin da zai biya. Wannan shi ake kira imala, yana daga cikin ayyukan alkhairi. To shi Qadisa din nan yayi irin wannan abin, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'ammaltu imalatan, na dauki wani nauyi wanda ba nawa ba na daura a kaina. Yace sai nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na roke shi ko za a samu wani abu dan na je na sauke wancan nauyi. Kuma yana daga cikin mutanen da ya halatta su yi tambaya wanda yayi hamala, mana ya dauki cewa zai biya din, amma shi gudun kada su samu sabani ne a tsakanin su yace ya dauke ko da bai da shi din. Ya halatta musulmi yayi haka saboda ya sulhunta tsakanin yan uwan shi musulmi. To shi yayi wannan hamala din, shikenan sai yace wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan na tambaye shi. Fa kala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqum hatta ta'tina sadaqa, ka zauna inda kake karka tashi har sai mun samu. Idan an kawo zakka ko wani ya kawo sadaka, sai mu cire a cikin mu baka ka je ka sauke wannan nauyin. Yace fa amuru laka biha, zan bayar a baka. Summa kala, yana nan yana zaune yana jira. Kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Qadisa, yace ya kai Qadisa, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha, ka sani cewa roko da tambaya bai halatta sai ga ɗayan mutane guda uku. Yana da kyau wannan hadisin a kiyaye shi kuma a watsa shi a cikin al'umma, musamman al'umman mu da roko yayi yawa a cikinta. Ce tambaya ko roko, ka roki wani abu, yace baya halatta sai ga ɗayan mutane guda uku, ma'ana wanda ɗaya abu ukun nan ya same su sune ya halatta su yi roko. Na farko, rajulun tahammala himalatan, kaman yanda shi Qadisa yayi, mutumin da ya dauke ma wani nauyi kuma alhalin bai da abin da zai biya ko abin da zai biya din bai kai ya biya wannan nauyin ba. Yace wannan fa hallat lahul mas'ala, ya halatta yayi tambaya hatta yusibaha thumma yumtik, idan ya samu abin da zai yi din zai biya waccan buƙatar, to thumma yumtik, sai ya tsaya ya daina tambaya. Kuma ba wai yana nufin ya ci gaba da roƙon ba, kuma da zaran wannan abin ya samu, in ya je ya biya wannan buƙatar aka sauke wannan bashin, to shikenan sai ya daina roƙo. Yace na farko kenan. Na biyu, wa rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat maluhu, da mutumin da wata jarabawa ta same shi ita ce ja'iha. Misali, yana da gona ya zuba jarinsa gaba ɗaya a cikin gonan nan, kamar misali ya sai ya samu jari ya zuba gonar kaji, ya sai kaji kamar 10,000 ya saka ko 5,000, sai wannan zazzabin kaji ya kama su duk su mutu gaba ɗaya. Kaga wannan ja'iha ne, abu ne daga wajen Allah, sai su kamu da rashin lafiya gaba ɗaya su mutu, yayi asara su gaba ɗaya, dukiyar ta lalace, ko kuma gona ce ya je shuka dukiyar ta lalace. To yace wannan hallat lahul mas'ala, ya halatta yayi tambaya, zai iya tambayar mutane, to ga halin da nake ciki ku bani ko ku tallafa mu. Hatta yusiba qiwaman min aishin, har sai ya samu abin da zai iya tsayuwa da kansa. Aw qala, ko kuma yace sadadan min aishin, abin da zai iya kare mutuncinsa na cin abinci. Wannan shine na biyu. Wa rajulun, na ukun su shine mutumin da asabatu faqatun, shi kuma mutum ne wanda fatara ta same shi, mutum ne mai wadata a cikin mutane, yana da arziki, sai ya samu talauci bayan wadata. A wasu suna addu'a suna cewa Allah ka raba mu da talauci bayan wadata, dan abu ne wanda yake mai wahalan gaske, yana da wahalan mutum yayi juriya a kansa. A mutum ne ya saba da wadata da dukiya a hannunsa, ya ce a yi, ya bayar, ya ciyar, ya sha abin da yake so, ya sa abin da yake so, sai a wayi gari bai da shi. Kaga ba mai tsoron Allah madaukakin sarki ba ne, ba zai shiga wani hali. To duk mutumin da faka ta same shi, abin da ake kira faka, kuma ba wai kawai wannan ya same shi ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta yaqula thalathatun min dawi hija min qaumihi, har dai wasu a cikin ƴan uwansa wanda suke zaune da shi mutanansa su ce wani sai yana cikin wani irin yanayi. Ai ana yin haka ko? Saboda haka har a samu kaman mutum uku su ba da shaida akan cewa wani fa gaskiya al'amarinsa ya kai inda ya kai, to irin wannan har su ce wani abu kaza ya same shi, to irin wannan halat lahul mas'ala, in yayi tambaya bai yi laifi ba, ya halatta yayi tambaya hatta yusiba qiwaman min aishin, har sai ya samu abin da zai iya rayuwa da shi. Fama siwahunna min al-mas'ala ya kabisa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma kabisa nasiha ne, tunda shi dai ya shiga cikin na farkon kaga ba laifi yayi ba, ka hamala amala. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ba waɗannan ukun ba na roko, yace ya kabisa ya kai kabisa, ka sani cewa tukun dukiya ce ta haramu, ya akuluha sahibuha tuktan, wanda duk yake cin wata dukiya ba ta hanyar wannan guda ukun ba, indai tambaya ne, to hanya ce ta haramun yake ci. To kaga akwai damuwa cikin al'amarin roko, haka ne ko? Wani marokin ya buga wata babbar riga ta bi duk kayan da kake saka, kuma aljihun shi cike yake da kuɗi, to amma abu ne wanda yake ya shafi tarbiya ta zuciya, wanda Allah madaukakin sarki bai wadata shi a zuciyar shi ba, in za a shekara 100 ana ba shi ba zai wadatu ba, saboda haka yana komawa ga irin tarbiya ta mutum, ga irin yanda zuciyarsa take. Yasa ake da kyau mutum ya yawaita roƙa Allah madaukakin sarki wadata, ba kuɗi ba, la wadata, lahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, al-ghina mutum ya roƙi Allah ghina shine wadata, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna man ghina ghina an-nafs, babu wata wadata da ta wuce wadatar zuci. Zaka samu wani da dukiya a hannunsa amma bai da wadatar zuci, dukiya ta hannunsa bai hana shi ya taba haramun ba, kaga wannan bai da wadatar zuci. Zaka samu wani babban ma'aikaci ne amma kuma bai wadatu da abin da yake samu ba, zaka ga yana iya taba abin da yake na haramun ne. Zaka samu ma'aikata, yanzu kamar misali ma'aikata masu tsayuwa akan hanya ba su da albashi, ba suna da albashi ba, wannan dan 5-10 da suke karba ba su karfin shi ba, wanda duk zai basu wannan kudin wani sun fi shi wadata, ma'ana sun fi shi dukiya a hannu, suna da albashinsu, idan suka yi ritaya suna da pension ɗinsu, suna da komai da komai nasu, shi kuwa iyaka abin da yake nema da zai je yake nema, to amma wannan abin bai hana su su samu wadatar zuci ba. To irin wannan tarbiyyar ya samu, ya kamata mu samu a cikin al'ummarmu, kuma abin da zai baka takaici ya tsorata ka shine babu musulmin babu wanda ba musulmi ba, duk tafiyar ɗaya ne, saboda haka lallai ana buƙatar mutum ya samu wadata a zuciyarsa, to wannan zai nesantar da shi daga duk wani abu wanda yake na ƙasƙanci ne da wulaƙanci. To lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wasiyarsa ce, nasiharsa ce ga kabisa, wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito. Wa an A'id ibn Amr radiyallahu anhu, shi ma wannan sahabin ya rawaito hadisi cewa anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu, wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa a'tahu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi, kamar yadda bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana mutum abu, domin babu wanda ya kai shi kyauta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta, yana iya rayuwa babu komai duk abin da yake da shi ya ba mutane, ko da a ce bai da abin da yake da shi, to ya bashi. Yace falamma wada arijilahu ala as-kuffatil bab, lokacin da mutumin ya sa kafar shi ya ketare kofa zai fita, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law ya'lamuna ma fil mas'alati, inda sun san abin da yake cikin roko, ma'ana na laifi da kaskantarwa da wulakantarwa da rashin kyautawa, yace ma masha ahadun ila ahadin yas'aluhu shay'an, wallahi da ba wanda zai je neman wani abu a wajen wani, in dai da mutane sun san abin da yake cikin roƙon wani na kaskanci na wulakanci, to da ba wani wanda zai je tambayi wani abu. Rawahu an-Nasa'i. Imam An-Nasa'i ya rawaito wannan hadisi. To kaga irin waɗannan hadisan sun an tashi magana akan cewa musulmi suna roƙo, a daina cewa musulmi suna roƙo, wasu mutane suna roƙo. Dan roƙo ba musulunci bane. Mutum ya niki gari tun daga nan yayi jari ya tafi Lagos roƙo ko Fatakot ko Kalaba. Roƙo ya je har tsawon shekara ɗaya ya dawo. Shi in an yi meye sana'a shi roƙo ne sana'a. Wannan bai da sana'a. Saboda haka wannan ƙasƙanci ne da wulaƙantuwa. Wa Malik ibn Nadlah radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al aidi thalatha, hannuwa guda uku ne. Ma'ana hannuwa, in ana nufin hannuwa waɗanda suke akwai mafi ɗaukaka, akwai wacce take binta, akwai kuma ta ƙasa. Ana nufin matsayi na ɗaukaka guda uku ne. Yace fa yadullahi al-ulya, hannun Allah ita ce take sama da kowa, domin duk wani ne abu yana nema a wajen Allah, kowa yana tambaya a wajen Allah maɗaukakin sarki. Shine ma'anar Allahu samad, Allah shine wanda ake neman biyan bukatu a wajensa. Komi kafircin mutum yana neman bukata a wajen Allah, don zai shiga halin da sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yayewa. Saboda haka Allah hannun shi yake sama da hannun kowa. Shi yasa Allah yake yadullahi fauqa aidihi, hannun Allah yana sama da na kowa. Ma'ana Allah shi yake ba kowa arziki. Inna Allaha huwar razzaq, Allah shi ne mai azurfawa. Saboda haka hannun Allah ke sama da na kowa. Yace wa yadul mu'ti, da hannun wanda yake bayarwa shi ne na biyu. Ma'ana wanda zai cira abu ya bayar, hannun shi shi ne na biyu wajen girma. Allati taliha, ita take bin Allah maɗaukakin sarki. Wa yadu sa'idi, na ukunsu shi ne mafi ƙaranci. Ya ce shi ne hannun wanda yake mai tambaya, shi ne as-sufla, shi ne yake can ƙasa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa'atil fadla, idan za ka bayar da abin da ya zama rara ne a cikin dukiyarka. Domin sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah yake yas'alunaka madha yunfiquna, suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam me ya kamata su ciyar a dukiyarsu. Yace ka gaya musu qulil afu, ku ciyar da abin da ya zama rara ne daga cikin dukiyarku. Da haka mutum yana da dukiya, yana da wadata, ya samu wani abu wanda yake wato surplus ne, ƙari ne a cikin dukiyarsa, to ya ciyar daga cikin wannan. To wannan yace ka ciyar da rara daga cikin dukiyarka. Yace wala ta'jiz an nafsika, kada ka gaza ma kanka ka ce ba za ka bada komai ba. Bayarwan akwai alkhairi a cikinsa. Imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisin da Abu Dawud cewa an Sauban radiyallahu anhu a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kala, Sauban ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man sa'ala mas'alatan wa huwa anha ghani, duk wanda ya roƙi wani abu alhalin yana da wadata, bai kamata ya roƙi wannan abun ba, yana da wadata ya zo ya roƙa. Yace to irin wannan kanat shaynan fi wajhihi yawmal qiyama, ranan tashi alqiyama sai ya zama wani irin ƙasƙanci ne a fuskarsa a gaban Allah maɗaukakin sarki. Da haka zai zama ƙasƙantacce, zai zama wulaƙantacce a gaban Allah ranan tashi alqiyama. Yana da shi ya je ya tambaya. Wannan hadisin Imamu Ahmad da Abu Dawud suka rawaito hadisi ne mai kyau shi ma. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث، ما زال صلى الله عليه وسلم يجي أبو بو أبو داود يجي والذي نفس محمد بيده دأب أن ذاك كما زال صلى الله عليه وسلم يأي رنسوا أكنسا وأن أبو نياكي ثم زال صلى الله عليه وسلم إذن ينا زنشي zancen shi bai bukatar sai ya rantse ma mutane, domin rantsuwa ana so ne ka gaskata wanda ya faɗi zancen. Domin shi ko da bai yi rantsuwa ba zancen shi gaskiya ne. To amma ya faɗi zancen gaskiya kuma ya haɗa da rantsuwa, to ka san cewa al'amarin da za a faɗa mai girma ne. Ya ce to abubuwa guda uku ina rantsuwa da wanda ran Muhammadu wato ke hannunsa shine Allah maɗaukakin sarki kenan. Yace in kuntu la alifan alayhinna, yace wallahi in nayi rantsuwa akan waɗannan abubuwan guda uku, rantsuwa ne da ba ta fara a cikin su. Waɗannan abubuwa ne, na farko yace la yanqusu malun min sadaqati, duk dukiyar da ake bada sadaka a cikin ta ba ta raguwa. Duk wanda yake bada sadaka a dukiyarsa, dukiyar ba ta raguwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da Allah yake haka ne, babu kafara. Ma'ana sadaka ba ta tauye dukiya, sadaka tana ƙara dukiya. Eh, za ka ga ka bayar, kamar a tunaninmu shi ne in ka cire duk abin da ka cire ai raguwa yake, to amma a sadaka ƙaruwa yake. Shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi wato asalin yanka a gidansa, an yanka dabba, sai ana taraba abin, yana cewa ku ba wani, ku ba wani, ku ba wani, ku ba wani, aka yi ta bayarwa har daga ƙarshe ba abin da ya rage sai karfata guda ɗaya. Sai Aisha radiyallahu anha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, menene ya rage a cikin naman nan ne? Ta ce wallahi ba abin da ya rage sai wannan karfatar, shine kadai abin da ya rage mana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba abin da muka samu sai wannan karfatar. Mana duk abin da muka bayar shine abin da muka samu lada a kai, sai wannan karfatar da zamu ci shine ba mu da ladansa. To kaga wannan irin nunarwa, wannan mana duk abin da suka bayar nasu ne, amma abin da suka ci a ciki wannan shine ba nasu ba, dan wannan za su ci ne ya shiga cikin su shike na ya tafi. Amma wancan da suka bayar shine za a ba su maye musu gurbin shi da wani. Da haka duk abin da ka cire ka bayar, Allah zai maye ma gurbinsa da wani. Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, duk abin da kuka ciyar Allah sai ya maye maka gurbin shi da wani. Wannan alƙawari ne na Allah. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah cewa dukiya ba ta na ƙasa saboda sadaka. Yace fa tasaddaqu, umarni ne yace dan haka ku yi sadaka. Ku yi sadaka domin dukiya ba ta raguwa dan an ba da sadaka. Wala ya'fu 'abdun min mazlamatin yabtagi biha wajha Allah illa rafa'ahu Allah biha. Wallahi irin wannan hadisan da zamu daura su a rayuwar mu, da rayuwar mu ta yi sauki. Yace wallahi babu wani bawa da zai yi yafiya akan wani abu da aka zalunce shi. Yana da ikon da zai rama, amma sai ya yi yafiya, ya ajiye shi, ya kiramawa ba dan komai ba, sai dan Allah. Yayi ne dan neman yardan Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haka sai Allah ya ɗaukaka darajarsa. Ma'ana a masa abu ya san zalunci ne a gare shi, yana da ikon da zai rama, sai ya yafe domin Allah. To duk wanda ya yi haka, ka san a wajen mutane suna ganin faduwa ne, ya zai cuce ni na ce wallahi ba zan yarda ba, wani haka zai ɗauka. Haka ne ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai in yayi wannan sai Allah ya ɗaukaka darajarsa. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da haka, domin lokacin da aka kashe babbansa Hamza ibn Abdul Muttalib a yakin Uhud, bayan an kashe shi an yi mishi wato asalin kisa irin na gilla, an zo an masa wato an ciccire gabbansa har ba wanda ya iya gane shi saboda abin da aka masa, an yayyanka hancinsa, an cire ido, an yi waye, an ciki masa ciwo haka, an yi mishi rauni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi sosai, yake cewa wallahi, yayi rantsuwa da Allah, yace lallai in na samu wanda yayi wannan abin sai na mishi fiye da abin da yayi. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya, yana jan hankalin annabin sai yace wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, idan za ku yi ladaftarwa, in za ku yi uquba, ku yi daidai da irin abin da aka muku. Fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi, kai ma an ka samu wanda ya kargaje za ka yi wanda ya wuce, kai irin yanda aka mata. Sai Allah bai tsaya a nan ba, sai Allah ya ce mashi wala in sabarku, amma inda za ku yi haƙuri din, ma'ana ba za ku raman ba, Allah ya ce da huwa khairun lisabirin, haƙurin shi ya fi alkhairi. Allah ya ce wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur, duk wanda ya yi haƙuri ya yi yafiya, to wannan al'amari ne mai girman gaske. saboda haka za a zalunci mutum, ai an zalunce ka. To amma da yayi hakuri ya bar ma Allah madaukakin zanti, to Allah ya daukaka shi. Yanzu da yayi hakuri akan wannan bai daukansa ba, sai Hamza ya zama shine sayyidu shuhada. Ai akwai wanda suka yi shahada kafin Hamza. A yakin Badr mutane da yawa sun yi shahada wajen 20 da wani abu. Haka ne ko? To amma dukkan su ba su zama shugaban shahidai ba sai Hamza. Allah ya daukaka darajar. Ya zama sayyidu shuhada. Shine shugaban duk wanda za su yi shahada. Hamza yana gaba da su. Radiyallahu anhu wa arda. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na uku kuma wanda shine ya shafi wannan baba. Kuma lalle aka sa kunne da kyau a ji shi. Yace wala yaftahu abdun baba mas'alatin illa fataha Allah alaihi baba faqri. Babu bawan da zai bude kofar roko face sai Allah ya bude mishi kofar talauci. Wannan faran tsowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan haka. Yasa duk wanda ya bude kofar roko sai kaga baya wadatuwa. Yanzu ka taba ganin wani maroki da ya wadata? Ila akwai marokin da tun kana yaro yake roko har yau bai daina roko ba, ni annahu fataha ala nafsi baban mas'ala. Ya bude ma kanshi kofar roko, Allah ya bude mishi kofar talauci, kullun roko yake. Yasa an ce ma marokan nan su daina roko sai su ga kaman ba a san su da alkhairi. Bal wannan shine alkhairi. A hana su wannan abin shi ya fi alkhairi. Domin sun bude ma kansu kofa ta wato asalin kaskanci, Allah ya bude musu kofar talauci. Shi yasa inda za a yi wani babban biki, wani mai kuɗi ko mai wadata ko mai wani matsayi, ya ba ku abu mai yawan gaske. In za a yi wani bikin gobe sai sun sake roƙon. Da annahu fatahu hadal bab, sun bude kofar. Suna kulle kofar kuma Allah zai kulle musu. Allah zai wadata su. To wannan abubuwan faran tsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan kana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rantsuwa kan abin da yake ba komai bane. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi, hadisi ne mai inganci. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sarahtani ummi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as'alu. Wato mutane har a lokacin sun mayar da cewa kawai a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an san baya korewa. Abu Sa'id al-Khudri sahabi ne daga cikin mutanen Madina, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan yace mahaifiyata ta aike ni wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma na je na tambaya tunda kowa na tambaya. Kai ne ka ji an ce ana bada wani taimako, kai ba yaro na zo ka je kai ma ka karbo. Ta aike shi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana da karancin shekaru. Dan na je na tambaye shi, yace fa ataituhu, sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban tambaya ba, fa asfaqa'tu sai na zauna tukunna. Kala sai yace fastaqbalani, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ni. Allah ya sanar da shi abin da na zo da shi, ya sani. Fa kala sai yace mun tun kafin na yi roƙon, sai yace mani stagna agnahunda, duk wanda ya nemi wadatar da kanshi Allah sai ya wadatar da shi. Sai ga mutum ya fara daga yan sana'a karama, sai kaga Allah ya haɓaka masa, Allah ya sa mishi alkhairi a ciki. To kaga wanda ya nemi wadatuwa Allah zai wadata shi. Sai ga mutum karamar sana'a ce bara, jarin shi karami ne. Yanzu aka samu kila wani mai sayar da gwanjo, daga yana zuwa ne in an yi yanka a dan bashi wanduna da wasu abun nan ya zagaya da su, wata rana da kanshi zai yanka, da kanshi zai dinga ba wasu. Wannan da yawa yana faruwa. Haka ne ko? To duk wanda ya bude ya nemi hanyar wadatar da kansa, to Allah madaukakin sarki sai ya wadata shi. Addinin musulunci addini ne da yake karfafa mutane su tashi su nemi na kansu, ba su dinga zama a kasala ba. Dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi wadata Allah yana wadata shi. Wa man ista'affa, wanda yayi kokarin kame kansa daga roko, a afahu Allah, Allah sai ya mishi hanyar da zai samu kariya. Wa man istakfa, wanda ya nemi tsari da Allah kuma kafahu Allah, Allah zai tsare shi. Wa man sa'ala wa lahu qimatu uqiyya faqad alhafa, duk wanda ya roka yana da abin da ya kai uqiyya guda daya. Uqiyya guda dayan nan tana da yawa a yanzu inda za a kwatanta ta, domin abu ne da ake auna wato asalin kaman azurfa da shi yana da yawa kokiya zai kai abinda ya kusa kusan 40,000 da wani abu ko 80,000 da wani abu ce to duk wanda yayi roko alhali yana da abin da ya kai kokiya guda daya to wannan yayi rokon da bai dace ba ya tsananta to a lokacin Abu Sa'id al-Khudri sai ya ajiye rokon nasa fa kuntu yace sai na gaya ma kaina nace na kace ai ina da taguwa a gida taguwar nan tawa hiya khairun min uqiya in za a ziye ta tafi uqiya daya yace walam al-aru sai na kiro bansa sai na tafi to haka sahabbai suke da sun ji abin da yake na kira ne suna amsawa sai قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وأن حديث ما حديث نمي إنجنش وأن خالد ابن عدي الجهني وأن شيني حديث نكر شيدا ما لنكا وأكر ركو يشي وأن صحابي رضي الله عنه يشي بجمز الله صلى الله عليه وسلم يشي ما لنا سوى شكا من دون حديث وأن دون حديث أنجا حديثا باية سنهاني أكر ركو هكا نيكو to kana zauna kawai sai wani abokinka ila kun jima da rabuwa da shi ka ma manta da shi sai jira ka a waya kuka gaisa kuka yi komai da komai kuka yi hira cewa ni na dade ne kawai yau na tuna da kai ina so ka turo min da akan nan banka ko wani sako da zan baka ka kai ma wani yana turowa zai turo ma da kudi mai yawa a cikin account din ka yace wannan naka ne to wannan roko ne wannan ba roko bane wannan kyauta ce kuma kai ka manta da shi baka taba sa mishi ido ba kana tunanin cewa a'a ai dan uwan kanin mahaifina ne ya zama kansila ina ta sa ido kullun ka mishi waya ka mishi sai sun gaisuwa kana tunanin kila wata rana zai dan tuna da kai to almuhim wannan hadisin na karshe da ya kawo yana nuna cewa duk arzikin da ya shigo ma ba tare da tambaya ba ba tare da ka sa ido a kai ba to wannan abu ne wanda yake na halal ka ci shi ba komai a kai wannan kuma ba roko bane kaga wannan arziki ne da Allah zai azurka bawansa shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ja'ahu min akhihi ma'ruf duk wanda wani abu ya zo mishi na kyautatawa daga dan uwansa ko ya bashi kudi ko ya bashi wani abu wanda yake na kyautatawa yace min gairi ishrafi ba tare da ka sa ido akan abun ba ba tare da kai tunani akan abun ba wala mas'alatin kuma kai baka tambaye shi ba yace fal yaqbaluhu wala yaruddu ko ya karba kar ya ki karba fa inna ma huwa rizqun taqahu Allah ilai wani arziki ne da Allah ya kado maka saboda haka in wannan ne yazo ma babu ne biya ciki sai ka karba abun ka to kaga inda irin wannan hadisin me mutum zai tsaya roƙon wani duk da yake Imamu Ahmad da ya rawaito wannan hadisin ya dan tsuke bakin abin in an buka tawar Imamu Ahmad hatta wannan din ma Imamu Ahmad yana gana akwai nau'i na roko a ciki dan shi ya ce abin da ake nufi da ishraf leke shine zuciyarka ta raya ma cewa ina ma wane ban wani abu ko ai zai kubuta daga wannan yanzu misali akwai wanda zai haɗu da wani babba zuciyar shi bata raya mishi ba shi wani abu ba yanzu ka kwatanta cewa wani dalili ya sa a gayyace ka gidan gwamna shin akwai abin da zai hana zuciyarka tunanin cewa ba za ka yi tunanin za a baka wani abu ba akwai ko babu ai dole wanda zai je irin nan wajen zai yi tsammanin akwai wani abu to shi Imamu Ahmad ya ce in akwai wannan tsammanin kar ka karba su da yake masu kamewa ne wannan irin su kenan amma ire iren mai sukan ka karba abinka sai ka buwace fatuwar sai Imamu Ahmad an gane ko shi yana daga cikin bayin Allah masu kamewa an gane ko shi yace ko tunanin abun ma in ya fado ma a zuciya yace to karka karba yanzu misali aka gayyace ka kila dan unguwanku ne ko abokinku ne ya zama sanata ko kuma ya zama dan majalisa ko ya samu ciyama sai aka gayyace ku biki ko aka gayyace ku wani ciyarwa na musamman da kuka je wajen shi sai a shi murna sai aka je ku da yan bulab ai dama wani zai tunanin hakan zaka samu. To Imam Muhammad yace in har kai tunanin zaka samu wani abu a hakan to bai halatta ka karba ba dan wannan da yake ne. To wadannan bayin Allah ne wanda su rayuwar lahira ce ta dame su ba duniyar ba. Su suna neman Allah madaukakin sarki ne yardarsa suke nema. To malam yace duk wannan hadisan da ya kawo shine ɗaya daga cikin ma'anar da yayi magana tuntuni da yake magana cewa daga cikin sharadin yarda da Allah shine kabar naci a cikin roƙo wannan shine ma'ana na farko duk wannan bayanin da yayi yace wa huwa aliyul ma'anayni wa aulahuma shine ma'anar da tafi dacewa ma'anar da tafi dacewa da wannan wannan ita ce li'annahu qaranahu bi tarkil khusumati ma'a al-qalbi domin wannan ya nuna cewa ba ta ja da mutane a cikin abunsu wala yukhasimuhum fi haqqihi ba ka ja da su a cikin haƙƙinsu wala yatlubu minhu huquqahu kuma baya neman wani abu a wajensu to wannan shine abin da yake karfafa yardan mutum da Allah madaukakin sarki yace ma'ana na biyu da za a iya bayarwa shine wai kada mutum yayi naci a cikin addu'a cewa wannan yana tunkuɗe yarda to amma shin haka ne wannan ma'ana na farko a fili yake amma ma'ana na biyu in zaka yi addu'a ma kar ka zama mai yawan naci wai yawan naci a cikin addu'a ya ci karo da yarda da Allah amma ina ganin kuma ba za ku yarda da wannan ba ai ana so ma bawa ya zama mai naci dan Allah madaukakin sarki yana so ya bawa ya dinga naci cikin roƙonsa kuma kar ya zama mai wuce iyaka a cikin roƙon in ji masu wannan bangaren kenan yace fa inna zalika domin yin haka din yana rage masa yardar shi da Allah malai yace wa hadha yasihu fi wajhin duna wajhi yace wannan in an duba ta wata fuska haka ne amma ta wani fuskan ba haka bane yace abin da yasa ko yace haka yana iya yiwuwa haka ne idan ya zama shi mai roƙo din yana yin addu'an ne da naci a cikinta saboda biyan bukatunsa kawai na nan duniya idan mutum ya zama damuwar shi da yawan yin azumi da yawan yin sallar dare da yawan addu'o'i dan Allah ya bashi wani matsayi ne a duniya to malai yace wannan shine abin da ba a kaga wani wanda zai ta yawan azumi ba yana neman wani matsayi ne ko yau a'a shine sadaka a can shine jidwanin juma'a yi sadaka ma wasu yana yawan sadaka da yawan ciyarwa yana yawan azumi na litinin da alamis da waye da sauransu to za ka ga ƙila yana neman wani abu ne na gaggawa to malai yace idan mai neman irin wannan abin na gaggawa ne to shine irin nacin da aka hana in ma za a ba shi wannan fassara kenan duk da yake wannan ma ba laifi a ba laifi ka ne to in ba ka nema a wajen Allah ba a wajen wa za ka nema in mutum bai nema a wajen Allah ba wajen wa zai nema ba wani wanda zai nema saboda haka a nema a wajen Allah din na biyun yace amma idan mutum yayi naci wajen Allah madaukakin sarki cikin addu'arsa na neman yarda da Allah da neman kusanci da Allah yace wannan baya cin karo da yardar Allah da bawa saboda yazo cikin hadisi duk da yake hadisin gaskiya bai da inganci cewa inna Allaha yuhibbul mulihina fi du'a Allah yana kaunar masu naci a cikin addu'a Allah yana son naci a addu'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ya tsaya addu'a har sai ka tausaya masa duk da yake shi Allah madaukakin sarki ya bashi duk abin da tunanin bawa wanda ya kai da ma wanda bai kai ba amma haka yake daɗa roƙon Allah da kamar ranar yakin Badr ai mafi yawancin sahabbai sun gaji saboda na farko tafiya sun yi ta a cikin azumi ga tsananin zafi ga shi ba su da abin hawa suna da dawakai guda biyu ne da wasu raƙuma haka ba su da raƙuma guda 70 su kuma su wajen 300 ne da haka sun yi tafiyar a cikin wahala da Allah madaukakin sarki ya saukar musu da wani ruwa na ni'ima ƙasa ta yi sanyi duk sai suka gaji suka kwanta suna bacci Abu Bakar radiyallahu anhu shi kadai yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana zaune domin kar wani abu ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cutarwa ce tun yana zaunen nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yake roƙon Allah
har sai da Abubakar ya jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka baro wannan haka domin Allah da ya alƙawari zai taimake ka sai ya taimake ka yana nuna nacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin roƙon Allah har yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yana roƙon Allah mayafinsa yana faduwa hannun ɗaya yana sama zai sa hannun shi ɗaya a ƙasa ya dauko mayafin ya daura bai daina roƙon Allah ba wannan me yake nunawa naci a cikin addu'a to amma wannan nacin ya ci karo da yarda Allah bai ci ba amma shi kanshi Abubakar radiyallahu anhu yake cewa ya rasulullah shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hawwin ala nafsi ka sauka kama kanka ai Allah madaukakin sarki ya ma alƙawarin nasara kuma Allah sai ya cika ma alƙawarin to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka ne dan karantar da al'ummarsa kuma yana haka ne dan nuna godiyarsa ga Allah madaukakin sarki hakanan Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tsaya tsayuwa a cikin sallah ba wanda yake sallah irin tashi domin yana tsayuwa a cikin sallah kwatankwacin abinda za a karanta izu 12 wai zai iya tsayuwa izu 12 ga azumi ya kusa ma ya shiga sallar tahajjud sai kaga mutum ya zauna sai an kusa da ruku'u sai ya tashi ya bi sallah tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a sallah zai karanta suratul baqara zai karanta nisa'i zai karanta ali imran wannan surorin guda uku in dai mutum zai karanta su izu 12 ne a cikin su haka zai yi su a tsaye sannan in yayi ruku'u ruku'un nashi daidai da yanda yayi tsayuwa haka yake haka nan in ya dago daidai da yanda yayi ruku'u haka yake duka daidai haka sallar take ka ga wanda zai yi wannan sallar shi yasa da zaran ya idar da sallar ya yi raka'a 8 idan ya kwanta kishingida kaɗan yake sai a kira alfijir kuma Allah ya bashi duk abin da bawa yake nema Allah ya bashi amma duk da haka yake wannan Aisha radiyallahu anha ta ce kafar shi tana kumbura sosai har take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sauƙaƙa ma kanka Allah ya yafe maka Allah ya gafarta maka abin da kai da wanda ba kai duk Allah ya yafe maka me yake ce mata yace afala akunu abdan shakuran kin ba zan zama bawa mai godiya ga Allah ba yanzu wani duk mai yawan azumin ne yana neman wani matsayi da waye da ya samu ranar kwana zai yana bacci shi ya samu abin da yake so haka ne shikenan ya samu abin da yake so wannan tsayuwar kuma ta kare to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane dan haka wannan yana nuna cewa nace a cikin addu'a idan dan neman kusanci da Allah bai cin karo da yarda da Allah bal Allah yana kaunar haka daga bayinsa kuma duk wanda yake mai naci ne sai ya samu kusanci da Allah fiye da wanda bai da naci shi yasa shi wannan malamin mai littafin nan malami ne mai tarbiya ta zuciya in kana karanta littafansa a cikin wani littafin sa Zadul Ma'ad yana misali yake cewa wallahi ya duk wanda yake ya kwankwasa kofa so 40 sai an bude masa yace duk wanda ya kwankwasa kofa so 40 sai an bude masa mutum ne zai kwankwasa kofa 1 2 3 sai kaje sauraron shi sai kaje bugawan ya yawa ai ko ka bude kaga kowa yi ma yace duk wanda ya kwankwasa kofa so 40 yace sai an bude masa me yake nufi sai ya kawo wani abu ya rataya shi da shi yace na fulfuli da aka rubuta mana wanda suke tsakanin sallolin nan na farilla yace na fulfuli ne guda 12 an gane ko guda 12 sai ka kirga su rakatai alfajir raka ko oi biyu kafin alfajir ko biyu ko raka'a hudu kafin azhar shida kenan ko raka'a biyu bayan azhar takwas kenan raka'a biyu bayan magariba nawa kenan 10 raka'a biyu bayan isha 12 to sai yace kuma sai mutum yazo yayi wato nafilfili na cikin dare kuma guda 12 an gane ko ko guda 13 idan ga 12 ga 12 nawa kenan yana da 24 an gane ko ya cika waɗannan nafulfuli guda 24 ya ce to duk wanda ya cika waɗannan ya yi lissafin zuzun kai har guda 40 ma'ana kowace raka'a a cikin waɗannan in za ka ɗauki kowace raka'a guda ɗaya-ɗaya za su kai raka'o'i guda 40 ɗaya guda 10-24 ko 24 to in ka ƙara da wutuli guda ɗaya ya zama 25 to ga kuma salloli na farilla guda nawa ne in ka hada nawa ne 40-42 to in ka dauki wayannan nafilfilin guda hudu na kafin azhar kenan da guda biyu bayan azhar idan ka dauki duk biyu ne zai zama 40 a cike yace to duk wanda ya kwankwasa ko 40 zai an amsa masa ma'ana yana nufin duk wanda ya kiyaye a wannan sallolin duk abin da yake nema Allah zai bashi shine a cikin sallar ay rakawayin kana cewa ihdinas siratal mustaqim so 40 wani yake fadan su idan iran mu ko muna fara so 17 da kyar dan kana takaita ne a sallar farilla wanda yake hada da sallar nafila sai ka kirga so nawa kake yin raka'a a kowane ini yanzu wanda yake raka'a 40 kowace rana zai daidai da mai 17 da istawiya ba sa daidai tuwa to kaga da yace wanda ya kwankwasa kofa so 40 ta iya yiwa wani ya yi tunanin me yake nufi ya nufin duk wanda zai fuskanci Allah ya tsaya gaban Allah yana da bukatunsa ya roƙi Allah a irin wannan to lallai Allah zai amsa mishi shi yasa fassara ne ga faɗin Allah madaukakin sarki wasta'inu bis-sabri was-sala duk damuwar da ka shiga a duniya ka shiga sallah Allah zai yaye ma ita Allah zai yaye ma ita to shine yace ya zo cikin sunanu abi dawu ibnu maja daga hadisin abu sali daga abu huraira radiyallahu anhu yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace man lam yas'alillahi yaghdabu alayhi duk wanda ya kira bawan Allah Allah na fushi da shi haka ya zama wajibi ne bawa ya roki Allah madaukakin sarki yace fa idza kana su'aluhu yurdihi lam yakun al-ilhahu fihi munafiyan lirdahu dan haka in dai har roƙon Allah yana jawo yarda ga Allah to lallai ashe naci a cikin roƙon Allah ba laifi bane to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake daidai wannan anan zamu takaita insha Allah sai darasi na gaba zamu karasa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا موازي يا أولي جي أبو مغانا يا باجي شيني مكان أني ما نيجي دوانا نيو زيبو بزاء يا رأي إن شاء الله wajibi ne mu girmama Allah madaukakin sarki da girmama ayoyin Allah madaukakin sarki dan haka a dinga yawo da sunan Allah irin wannan abubuwa wani hanya ne na kaskantarwa ga addinin musulunci da kuma wulakantarwa da wato Allah madaukakin sarki kuma wanda yana iya kai mutane zuwa ga kafirci Allah madaukakin sarki ya ce kul atillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'zibun wannan istihza ne kamar istihzanci ne domin dai agogo ne wani kafiri zai iya siya ya je ya wulakantar da shi kuma akwai sunan Allah a kai wani kuma wanda yake jahili ne bai sani ba zai iya daukan wannan ya shiga da shi wajen kazanta kuma asali akan wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce daka ga mutum musulmi ya dauki alqur'ani zuwa ga garin makiya wannan ko ka ga yanzu da aka kawo shi kazan nan da yawa za su siya saboda haka wannan gaskiya ba wai nuna kauna bane ga addinin Allah bar hanya ce ta tozartar da addinin Allah da wulakantar da sunan Allah madaukakin sarki da haka duk wanda ya ga irin wannan hakkin sa ne ya kiyaye idan su kaman masu kasuwa masu siyar da abubuwa ma'ana irin wannan in ya zo musu idan sun ga irin shi to gaskiya suna iya sadaukar da kansu
karban irin shi da ajewa da cire waɗannan abubuwa an gane ko ko kuma mayar da in mayarwan ba zai zama akwai barna ba mayar da shi da jan hankalin wanda suke wato kawo irin wannan abubuwa haka Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare addinin sai ya ɗaukaka sa har a jikin tufafi wanda zaka ga a takalma suna sa wai ta ana yin haka ne dan a tunjira musu kuma addinin nan addini ne na Allah ba wai a hannunmu yake ba a hannun Allah yake kuma alƙawari ne na Allah madaukakin sarki cewa sai ya cika wannan addinin ko an ci ko an zo Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wannan da abin da suke ba zai hana ci gaba addinin musulunci ba sai dai yana nuna cewa lallai al'ummar musulmi su tashi su kare addinin su su kare duk irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani assalamu alaikum wa rahmatullahi a dan waye tambaya kan abin da yayi wancan hadisin da ya kunshi jinsi na mutane uku ko tsinki na mutane uku da aka ce za su yi ho yace to kaman yanzu masu yawo a makati ne da waye da sauran su da suke roko eh lallai cikin su zaka samu akwai masu bukata cikin su kuma akwai marasa bukata in ka karsa su ne ina tunani kaman kashi 10 kashi 7 a cikin su ba su da bukata saboda da yawan sun ɗauki roƙon nan sana'a ne wani zai buɗe littafin adashi yana sakawa to haka wannan bai ɗauke shi cewa abin nan ba ne don haka babu laifi amma dai ya kamata mu nemi hanyoyi mu a cikin al'umma da karan kanmu na magance wannan abu na farko wayar da kai da karantar da su da nuna musu cewa ba dan mutum ya samu naƙasa a jikinsa wannan yake nuna cewa ya koma roƙo ba in za a samu mutumin da yake kafiri ba san ko kun ga a hoton wannan mutumin ba yana da wani bature babu hannuwa babu ƙafafuwa amma shi yana cewa a hakan shi yana ganin bai buƙatan komai a wajen kowa kuma bai kai sati uku ba akwai wani bawan Allah ba yi da hannun ba yi da kafa murginawa yake daga ɗakinsa zuwa inda zai fi mutumin nan ya yi karatu har ya haddace alƙur'ani kuma bai roƙo in ka ga yadda yake buɗe alƙur'anin sai hawaye sun zuba a idanka domin yana buɗe alƙur'anin ne da bakinsa yake kama ya buɗe fallon a haka ya haddace alƙur'ani zama wannan baya iya yi don haka kullum a kwance yake haka aka ɗauki wannan bawan Allah ya haddace alƙur'ani in yana karatun zaka ji numfashin da ƙyar yake fita idan irin wannan bai je ya yi roƙo ba a dalilin me wanda yake da ƙafa zai roƙo kuma sannan akwai sana'o'i da yawa da mutane za su iya yi yanzu wanda yake misali ƙafafuwansa ya rasa kana nufin ba zai iya zuwa an hana su shiga makarantu ne ba hana su shiga makarantu ba akwai sana'o'i da suke na zaune ne yanzu idan da a ce al'umma sun wadatar musu da kaman business center haka kaman abin da ya shafi kwamfuta da sauransu kai ko shagon kati ne ka ajiye shi yana sayar da kati a zaune yake sana'a ce zai iya yin sana'a da zai riƙe kanshi tunda masu sayar da katin dai in sun gane shagon shi kawo mishi za su yi su masu neman customer goma goma da yake ce riba a kai ko biyar biyar ya fi mishi alkhairi fiye da roƙon da zai yi to yana da kyau su masu irin wannan rauni a cikin al'umma su gane cewa wannan halitta din da Allah ya musu da irin wannan hali da Allah ya ba su a ciki wani alkhairi ne a gare su daga Allah madaukakin sarki duk abin da kaga Allah ya hana ma bawa alkhairi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya dauki idanuwan bawansa dan duk a cikin gaban nan ba abin da yake kaman ido wani da ka raba mun ka cire mishi ido gara ka raba shi da komai shi dai yana gani ko da ba abin da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk bawan da Allah ya dauki idanuwansa guda biyu kuma yayi hakuri ya mayar da al'amari ga Allah bai da sakamako sai aljanna. To ai wannan kashi ya kamata ma mu mu dinga musu a halin da suke ciki, ya kamata muna musu kashi ne, tunda duk wanda bai da idanuwa guda biyu ya koma ga Allah ya haƙuri, to ya samu aljanna automatic ticket. Mu kuma gashi nan muna nan da idanuwan muna fama. Da idanuwan zaka kalla haram, zaka yi saban Allah, zaka yi waye, kana neman Allah ya yafe maka, su kuma ba idan Allah ya yafe musu suna da aljanna. Akwai abin da ya fi wannan? Saboda haka yana da kyau su dinga samun irin wannan wayarwa. Kuma mu al'umma dole sai mun sa namu effort din a ciki, mana da irin a maimakon a dinga dan gugutsura musu wani abu a tara su cikin azumi, ana raba musu abu su yi ta fada da waye da wulakantarwa. Me yasa ba za a dinga kafa irin asusu din nan ba? A buɗe makarantunsu, ƴan makarantunmu da muke da su na musulmi, mu dinga ba su scholarship. A ɗauko yaro daga cikin yaran mutanen nan ka ba shi scholarship a makaranta, mutum ɗaya dai ba zai gagara ba. Muna da makarantu, akwai al'iman, akwai al-bayan, akwai al-ihsan, akwai menene, akwai tauhid, akwai wa, makarantu nawa muke da su sun kai 30. To ka ce kowace makaranta ta raba ababe a cikin waɗannan masu rauni ɗin nan, a ɗibi ƴaƴansu maza guda 15 a sa su karatu scholarship, a ɗauki ƴaƴansu mata 15 a sa su karatu scholarship, a ɗauke musu ɗawainiya. Waɗannan suka gama makaranta ne kake tsammanin za su zama ga al'umma? Za su yi bara? Wallahi ba za su yi bara ba, don za su riƙe abin da zai, wanda kuma ba su da tunanin yin karatun don wani ko ka sa shi ba zai yi ba. Mu sai keken ɗinki guda ɗaya guda biyu, mu nemo waɗanda suke irin wannan, ƴan yaran nan da ake ɗebo da su ake yawo da su, a ɗebo su a koya musu ɗinki. Da keken ɗinkin nan guda ɗaya ka koya musu sana'a, ka siya musu ɗaya, ka ce su raba a kai, waƙafi ne ka bayar, lada na zuwa gare ka, za a kawo musu ɗinki, za su riƙe kansu. Bai fi musu wannan yawon da ake da su ba, ɗinkin da za a kawo musu za su riƙe kai da shi. Haka ba wai wani abu ba ne sai an tara wani miliyan 100. Da yanzu mutane tunanin sun ka kawo irin wannan gidauniya, ke to shi kenan, shi ya kawo mana miliyan nawa ke so mu tara? Wannan da dubu kaɗan za ka iya fara shi. Keken nan ka samu kai guda ɗaya, mutane nawa za ka koya ma a kai ɗaya? Mutane da yawa za ka koya ma a kai ɗaya, kuma za su koyi sana'a. Saboda haka irin waɗannan abubuwa ya kamata mu sa a cikin al'umma, mu ma sai mu taimake su, sannan su ma su taimaki kansu. Yau duk wanda ka koya mishi sana'a, yau cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ba za ka iya komai ba, ka koya ma mara sana'a sana'a, wannan sadaka ne. Domin in ya koyi sana'a din, har ka bar duniya kana samun ladarsa. Kaga kai ka ma kanka, kuma ka yi ma al'umma tallafi. To irin waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga kawowa a cikin tunaninmu. An gane ko? Ba wai sai azumi ya zo a tara kuɗi a sai buhu ɗaya a ba su, in suka cinye shi kenan, wani za su sake roƙa. Amma keke dai ba za a cinye ta ba. Keken saƙa da za ka koya ma mutum saƙa, ka koya masa ɗinki, ka koya mashi kafinta, ɗauki yaro guda ɗaya, ai muna kai yaranmu wajen kafinta su koyi sana'a in sun dawo daga makaranta. To yanzu kama a unguwa yaro nawa ne maraya muka ga cewa a unguwar iyayensa sun rasu, za mu iya tallafi mu sa shi a wajen koyon sana'a? In ma biya ake a biya masa, ana yin wannan? Me yasa ba a yi? Saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan ya kamata idan aka bunƙasa su aka buɗe su, to za ka ga irin waɗannan abubuwan za su ragu a cikin al'umma. Haka babu laifi a dinga ba su sadaka din, amma kuma kar ya zama zuciyarsu tara ta yi a kan wannan sadaka. Kai abin da ka bayar kana da abin da ka yi niyya a kai, ba a ce kar a ba da sadaka din ba. Wato abinda waɗannan hadisan suke nuna shi roƙo ɗin har mutum ya rayu a kan shi, mayar da shi hanyar cin abinci, wannan shi ne abinda ake gudu. Saboda haka wannan babu laifi ba da sadaka ga irin waɗannan, musamman sun shiga cikin almasakin, dole za a ba su zakka, suna cikin wanda za a ba zakka. Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i, da su ya buɗe wal masakin. Akwai faƙirai, akwai miskinai, saboda haka za a iya ba su daga cikin zakka. Amma ba wannan shi yasa yanzu ma har sun buɗe wani sabon salo na roƙo, shi ne suna zuwa bakin bankuna ko bakin ATM sai ga mutum ya zauna. Ko aga abin ya zama wani abu kenan, aga ya zama yanzu kamar yarinya ya mace. A irin wannan wajen in ka samu masu mummunan tunani ba za su fitar da rayuwarta ba. wani a wannan dalilin sai ce cutar da rayuwarta ya mace zaka gani kuma musulma ce a irin nan wajen in ka samu mai mummunan tunani kana ganin ba zai iya cutar da ita ba zai iya cutar da ita saboda haka ire-iren waɗanne kamata al'umma mu muna tunani a kai zan hanyoyin da zamu yi da taro-taro da CCTV ana hadawa ba wai sai rana ɗaya ba eh za a yi lissafi ne na shekaru masu zuwa ko karanta rayuwar wai kuma ba musulmai bane kafirai yanzu India nan kun san labarin ci gabanta daga ba lokacin Gandhi ne ba yace shi har in ya koma ya sa riga to al'ummar shi ta samu yancin ta ta samu tarihi kanta yanzu ina ake kai yara karatu India ake kai su karatu da kuma zuwa ake ganin bayi ne yanzu duk duniya za ka yi magana information technology har a America ma India ake daukowa haya suke zuwa jami'o'in America da Ingila suna karantarwa me kai su ga haka ya fito musu da wani tsari yace in dai zaka ci shinkafa a gidanka in dai zaka yi sussuka shinkafa mace zaka yi sussuka ta dinga cire kwaya ɗaya tana ajiyewa na taimakon al'umma ne kwaya ɗaya ba shinkafa kwaya ɗaya ne zaka yi to amma yana koya musu wani abu yanzu wanda yake ba musulmi ba kirista zai ce ma a cikin albashinsa in an kasa kashi 40 yana cewa a cire kashi ɗaya na jizus ba wani musulmi da zai ce a cikin albashinsa a cire kashi ɗaya na masallaci ne dan zai ce masallacin za su cinye ko yana ganin kai wannan kowa zai je ji da kansa duk wanda yake kirista ne sai ka samu yana da wannan asusu yanzu za ka kwatanta headquarter kekwa da headquarter jama'atu za su haku duk kusan garin nan kusan headquarter kekwa ko ba kusanta ba tun daga bakin ƙarshen Ahmadu Bello wajen gidan Solomon Dan har zuwa Dan and Sophie duk kekwa ce gaba ɗaya in ka je ofisin jama'atu ya yi ka je hall din kawai da ake taro ka ga ya yake ba mu muke shiga wajen ba mu muke shiga wajen ka je ka ga hall din da ti ba komai ba tsari ba ba shara ba har sai ka ji kunyan ma cewa ce wannan na musulmi suna da bookshop bookshop din nan yana regulating musu kuɗi ba mu da bookshop ko ɗaya na musulmi suna da gidan kaji yana regulating musu kuɗi ba mu da gidan kaji suna da asibiti baltikin hospital yanzu in aka je ana yajin aiki da jud da ina ne ina ake tafiya yan kwano ko wani aka wuce ake tafiya na musulmi ba yadda za ka je daga na musulman ma an ta kure dole a mayar rufarin ka koma can ne ko ba yadda za ka yi dole ka je saboda ne saboda mu ba mu ma kanmu ba ba mu ma kanmu ba kuma wani irin tsari suka ɗauka na ban mamaki shine yanzu kamar aka dauko yanda nake misalin na a dauko yaro ka bashi scholarship idan aka ba yaro scholarship tun daga primary in ya gama primary din nan ya shiga secondary banda scholarship na ilimi da ake bashi duk abin da zai siya na karatu da abin nan cocin ne za ta dinga bashi har ya gama karatunsa in ya shiga jami'a kuma yana karatu duk wata akwai abin da za a samu shi ana bashi daga bagudun wanda ake bayarwa ka gaya mun yanzu wannan yadda zai gama jami'a ce ba zai mutu aiki ba sannan kuma wani lokacin ma za ka samu kafin ya gama jami'a aikin shi yana jiransa don ana mishi wakil tun kafin ya gama ana mishi aiki zai samu aiki automatically ka gaya mun wannan yadda in ya je shi kuma ba zai ba da gudunmawa ga addininsa ba to mu ina muke su mutane ne ba mu ma mutane ne kuma rayuwa suke yi kuma rayuwa muke sun yadda cewa za su mutu su koma ga Allah mu mun yadda cewa za mu mutu mu koma ga Allah amma ko suna da wannan tsarin mu ba mu da shi to irin wannan abubuwa su suka kashe al'ummar mu dan haka dole sai mun koma mun yi tunani mun gyara al'ummar mu wani naira ɗaya zai bayar naira ɗayan nan zaka wallahi akwai waɗanda zaka suna ɗaukan tumatirin nan a kun kuke kawo tumatirin ku siya amma da abin da ka rara ranta a wannan abin za ka cire ta je ta bayar da gudunmawa mu kuma muna nan masu biya ne wajen ba abin da kake bayarwa gudunmawa a cikin asusu haka ire-iren waɗannan abubuwan ya zama wajibi a kanmu kuma abu ne wanda yake yana bakanta ran in kaga al'ummar musulmi a wannan hali yanzu a lokacin abu ya samu al'ummar musulmi zai kaga ba laifin wanda suke musu bane laifin musulmin ne shikenan sai an je an yi magana an dauki ma'aikata sai a fito da wata takarda ai ta raba ta ai dan wanda aka dauka ba musulmi ba sun fi musulmi yawa waye jawo wannan inda kun yi abin da ya kamata ba za a kai ga wannan ba ai in dai da al'ummar musulmi sun yi abin da ya dace har ba za a kai a ce an dauki wa wanda suka fi musulmi yawa ba da amma ba za a kai wannan ba to amma al'ummar musulmi muna da sakaci muna da rashin kulawa har ba a tashi tunanin abu sai abu ya lalace ya baci yadda ba zai gyaru ba tun saniya ta dan taka abu tana tingishi ba za a nemi maganinta ba sai ta sa kasa za a yanka ta a lokacin ne za a zo a yi atari atari shi ya sa ko siyar da ita za a yi a lokacin za ka ba za ka yi riba ba sai ake ta kasa tun tana farkon ake gyara ta yau in ka gyara ta tun tana farko ka kai ta asibitin abin nan dabbobi za ta fito ta miƙe ta je ta yi tafiya lafiya to amma sai cutar ta mata yawa har ta kasa an yanka a lokacin da aka zo yanka ka ba abin da za ta yi wata ma kila da kyar za a ci ta mushe ne yankan na kila za a idan dai kana ce ba a yanka ba ne to da haka al'ummar musulmi lallai dole mu koma cikin hankalinmu wallahi abin da za mu yi gudunmawa da shi mu tara ba abu ba ne mai yawa ai dutsuna me yake tara dutse ya zama babba ƙasa ce in ka fasa dutse tsakuwa za ka samu da haka tsakuwa ita ce ta tara take zama babban dutse da haka kaɗan-kaɗan da za ka saka ba sai mutum ya ba da abu mai yawa ba wannan kaɗan ɗin sai Allah ya sa mishi albarka sai ka ga ka yi buƙatu masu yawa da su haka lallai dole ne mu koma cikin hankalinmu mu zamanto masu sanin haƙƙin addininmu kuma mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu akan irin waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana dauki Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba mu basira ta gane abin da ya kamata mu yi mu yi shi akan inda ya dace assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.